sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 3 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ga muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ci a kungiyoyin na kasassun Niger sun yi addu'o'in zaman lafiya albarkacin ranar tunawa da na kasassun ta duniya. Haka kuma za mu cewa kamar yadda yake a wasu sassan Najeriya, mazauna birnin Jos sun kuka game da tsadan makamashin yin girki na gas. Muna dauki da rahoto na musamman daga Kamaru. Sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban hukumar lafiya ta WHO a yankin yammacin Pacific ya faɗa a yau Juma'a cewa dole ne yankin ya shirya wa sabon nau'in coronavirus na Omicron, saboda daga dukkan alamu yana yaduwa cikin sauri a fadin duniya. A wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a birnin Manila, daraktan yankin na hukumar WHO, Takeshi Kasai, ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da galibin kasashe a yankin ke ganin abubuwa na sauki, inda adadin masu kamuwa da cutar da mace-mace ke raguwa, nau'in Omicron abin tuni ne kan cewa ya kamata kasashe su ci gaba da sa ido kada su saki jiki. Akwai hujjar da ke nuna cewa nau'in Omicron na yaduwa cikin sauri, yayin da aka samu labarin ballan nau'in a yau Juma'a a Australia da Korea ta Kudu da Singapore da Malaysia da kuma India. A watan da ya gabata ne hukumar WHO ta sanar da gano nau'in wanda aka yi wa lakabi da mai tada hankali. Masana kimiyya na kan tattara bayanai don gano illar da nau'in Omicron ka iya haddasawa da kuma yadda yake yaduwa. Jami'an Amurka na ƙara hurawa Iran wuta akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar Iran. Suna cewa nan da ƴan kwanaki za su tantance ko da gaske Tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a Vienna ko a'a. Ba da dadewa ba za mu sani ko da gaske Iran take ko a'a. Ina ga zuwa gobe ko cikin kwanaki biyu, abinda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa kenan a jiya Alhamis a lokacin da yake magana da manema labarai kafin ya bar birnin Stockholm. Wasu masu nazari sun ce ta yi Iran ta sauya alƙiblar matsin lambar da ake yi mata ta yi amfani da dabarun zaman shawarwari don ƙoƙarin tsawaita tattaunawar da aka shirya da nufin farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice. Ranar Litinin Amurka da Iran suka koma teburin ganawa ba ta kai tsaye ba a Vienna tare da wasu kasashe da ke zaman masu shiga tsakani, suna kuma kokarin ganin bangarorin biyu sun koma kiyaye yarjejeniyar ta JCPOA. A baya Amurka da wakilan Iran a zaman shawarwaran sun gana har sau biyar da basu cimma wata matsaya ba a Vienna daga watan Afrilu zuwa Yuni, lokacin da Iran ta dage zaman shawarwaran gabanin zaben shugaban kasar ta da aka yi a wannan wata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta fidda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba ba tare da san ransu ba ko dan warware wani rikici ko wata rigima. Dokar ta addini na zuwa ne bayan da 'yan Taliban da suka kwace ikon kasar da rikici ya daidaita a watan Agusta ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya akan su mutunta haƙoƙin bil'adama musamman na mata. Dokar wadda mai magana da yawun 'yan Taliban Zabihullah Mujahid ya fidda wa 'yan jarida ta ce akwai buƙatar a samu amincewar mata a lokacin ɗaurin auren su. Babu wanda zai sa mata su yi aure akan tilas ko a matsa musu lamba. Sama da kungiyoyi 60 ne suka buƙaci babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kafa wani kwamitin bincike da zai gano ƙwararren hujjoji akan mummunan saɓa haƙoƙin bil'adama a lokacin yaƙin Yemen da aka yi tsawon shekara 7, ciki har da yiwuwar laifuffukan yaƙi da na keta haƙoƙin bil'adama. Kungiyoyin ciki har da Amnesty International da Human Rights Watch sun ce batun na da muhimmanci musamman bayan da hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada kura'a a watan Oktoba akan rufe binciken zaluncin da aka aikata a Yemen. Wasu ƙwararru sun ba da rahoton yiwuwar an aikata laifuffukan yaƙi a dukkan bangarorin.
Kura'ar da hukumar wadda mazauninta ke Geneva ta kada wani babban koma baya ne ga kasashen yammaci, nasara kuma ga Russia da China da Bahrain da sauran kasashe. Yemen ta samu kanta cikin yanayin yaki tun daga shekarar 2014 a lokacin da 'yan tawayen Houthi dake samun goyen bayan Iran suka kwace ikon sa na babban birnin kasar da kuma galibin sassan arewacin kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yayin da ake bukukuwar na kasassu ta duniya yau ranar 3 ga watan Disamba, kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger sun yi taron addu'o'i albarkacin wannan rana don neman matsalar tsaron da ake fama da ita a kasar da makwabtanta, inda 'yan ta'adda ke ci gaba da karshe bayan Allah. Wakilin muryar Amurka a Islam Muna Barma ya aiko mana da karin bayani.
Ruwan na kasassu maza da mata ne suka hallara a farfajiyar cibiyar gamayyar kungiyoyin su dake unguwar Bandabari ta nan Yamai, inda suka yi sallah raka'a biyu kafin su cike da addu'o'i a matsayin wata gudunmuwa a wannan lokaci da ake faman neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a baki ɗayan yankin Sahel. Malam Habibu Abdullahi shine shugaban kungiyar masu bukata ta musamman na yankin Yamai.
Irin abubuwa da muka gani na yake-yake na tashi hankali na dauke mutane a ta kinafin insu na mutanen mu kuma da a can bisa furon wajibi ne dole ne gare mu yi wannan addu'a saboda abu ne yaki ne na kasa gaba daya muke son Allah ya kawo mu kwanciyar hankali cikin wannan kasa ta mu.
Hukumomi sun yaba da wannan yunkuri wanda a cewar su abu ne da zai amfani kasa fiye da yadda ake zato, in ji mataimakin gwamnatin Yamai Abdu Wada.
Gaskiya abin yayi kyau kuma Allah da ya karba, su ma sun yi nazari sosai saboda matsalolin mu na tsaro da suka addabi kasar mu ta Niger, saboda wannan ne suka gayyace jama'a a zo a yi wannan sallah. Tun da ranar su ce ta na kasassu Journée Nationale des Personnes Handicapées a Turance, ya kamata a ce wannan lokaci banda ma ita wannan kungiyar ta na kasassu sauran kungiyoyi su yi kwaikwayo da wannan gwaji da suka yi, su ma kasu tsaga yau kadai ranar tasu. Ya kamata su dauki lokaci nan da wata ko sati biyu ko wata uku suna gayyatar mutane, suna gayyatar mu, muna zuwa Allah da ana yin wannan abu saboda kasar nan ta mu tana bukatar addu'a.
Halin da ake ciki sakamakon annobar corona da ta addabi duniya yasa kungiyoyin na kasassu ta kaita bikin na bana, a maimakon shagulgula irin na nishadi sun fitar da wata sanarwa domin tunatar da hukumomi matsalolin mutanen da ke fama da tawaya a jamhuriyar Niger. Hajiya Fati Bunti ita ce sakatariyar tsare-tsare a gamayyar kungiyoyi ta FNPH.
Akwai masu bida aiki a kara musu, su ma ko sai abu lokaci wurin da anka kara biyar bisa kai ga ɗarin nan, muna so a kara bisa kai ga haka nan. Muna so kuma yaran mu duka da za su yi karatu Allah Ubangiji ya sa duk shi alkawari a wuce a sa su zan wucewa wuri-wuri mataki duk da ya kamata, tunda mu ma yau kasar Niger muna so mu tai tare da kowa daidai-daidai na kasassu na kasar Niger, ba mu san barace-baracen nan komai abin da gwamnati zai yake so za mu kiyaye biskai gare su.
Alkaluman kididdiga sun yi nuni cewa yawan na kasassu ya haura sama da mutum 800,000 daga cikin mutane miliyan 22 da ke da su a nan Niger, saboda haka kungiyoyin kare haƙƙin waɗannan mutane ke jan hankulan hukumomi akan buƙatar ƙara yawan kuɗaɗen tallafin nan miliyan 50 sefa da aka saba bayarwa a kowace shekara ta yadda za su samu abubuwan shafewa kansu hawaye a fannoni da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kamar sauran sassan Najeriya daban-daban ana ci gaba da koka da tsadar gas na yin girki a birnin Jos. Hukumar kididdiga ta Najeriya ta ce bisa ma'aunin tashin farashin kaya, farashin gas din ya karu ne da kashi 9.61 cikin 100 a wata-wata, da kuma kashi 34.51 cikin 100 a shekara-shekara. Ga Ilyas Kasimu da wannan rahoton.
A masana'antar yin guguru ta Malam Mustapha, makamashin iskar gas ne kawai yake iya bayar da harshen wutar da za ta iya gasar masara har ya zamo guguru. Sai dai kuma gashi wannan makamashi na iskar gas mai muhimmanci ga talakan Najeriya ya yi tsada sosai a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya da ma fadin Najeriyar baki daya.
Da abinda ake sayarwa da 3,500 4,000 yanzu ya zo 8,400 ake siya to kawo ku a matsayin mu wanda muke sana'a mu dan mu ci riba dole ne mu ci ya shafi sana'a mu saboda dole sai mun samu mutane wanda suke ci a kasan mu kuma su samu
like 6 kg mu a siya 1,700 amma yanzu sai ka almost 4,000 plus can you feel it nice it's not easy gashi yanzu ba ku ji mutane suna fama ne yanzu zaka kokari ka nemi kudin abinci ne ko ka nemi kudin siya gas
Tsadar da makamashin gas din yayi a fadin Najeriya kamar yadda kamfanin samar da iskar gas ta Najeriya wato Nigeria Liquefied Natural Gas ya fada a watan Satumbar bana ba wani abu ya haifar da shi ba illa gazawar da dilolin gas din na Najeriya suka yi wajen iya dauka da rarraba ton 450 na iskar gas din da kamfanin na NLNG ya ware musu domin amfanin al'umar kasar.
Ka mun ka dauki mota anan ka je maka Lagos ka zo maka da kayanka sai ka bata mai akalla ba ta sarrafa sai ka bata 1,500 a litan gas kenan zaka bata naira 1,000 zaka bashi litan gas 1,500 zaka bashi kudin abinci zaka bashi kudin hanya wanda yau ka san mota lalace sai kaga ma'aikaci a hanya in ya ga mota musamman irin namu na gas sai ce to ai ya sa kudin abunsa a jiki saboda aik motan kudi ne ba zai tunanin cewa nawa ka siya ba ba zai tunanin nawa zaka samu ba ba zai tunanin cewa kuma yaya yan kasa za su ji ba to duk da tausayawa da zaka yi da rangomi da zaka yi da wani abu da zaka to amma har ga Allah wani lokacin sai ka ci zarar kai
mu masu amfani da gas muna amfani da shi kuma yana taimaka mana sosai yafi wayansu kalanzir da su wayansu gawayin nan amma kudin ne ka ina ganin gwamnati ce wani abu akai
haka kuma tashin farashin makamashin na gas ya shafi farashin wasu makamasin da talakan Najeriya ke amfani da su musamman gawayi
eh gaskiya ai karanci amma kuma dama lokacin karancin shi ne amma da suka gas ya dan yi tsada sai suka dan boye
wannan tsadar gawayi ya haifar mana fitina dan abin da zaka siya ma tsada ne yake da shi kace abin cika sai gawayi gawayi yayi tsada gawayi 3,000 ina
dan shi batun ma gas ma mai sauki ne an zo kan su madara su siga su mai da siga nawa muke siya buda 5,500 yanzu 21,500 mai nawa muke siya jar kada 5,500 yanzu 28,500 madara nawa muke siya 14,015 yanzu 66,500 to kawo ko mutun gas abu ne ma mai sauki akan ragowar kayayyakin
daga Jos Nigeria Ilyasu Kasumu taskar VOA
a gaida Ilyasu Kasumu to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan To yanzu kuma ga uwar garba da kasar kamar zai shigo mana rahoton sa na musamman.
Ziyaran aikin da Alhaji Aliyu Mustafa yayi a dukkanin fadin kasar Jamhuriyar Kamaru da farko dai ya fara da Benin yawunde an da shugabannin al'umma Hausawa da malamin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suka yi masa barka da zuwa.
Kuma ubangiji Allah kamar da ka zo lafiya Allah ya saka kuma da lafiya ki muna munna muna farin ciki da dukkan aikin da kake yi game da Radio Voice America muna yaba ainihin duk aikin da kake yi a matsayin na Hausawa
zuwan ka kuma nan tukunci duka kawo mana na farko masu kaɗin magana suna cewa mutum shi maraya ne a maraya wanda bai da biyar tare ba wanda uwansa da uwansa kuma kuma ne to kai ka kan ne da fannin luga da fannin hadara da abubuwan da kake yau shekara a rubaru domin yana fara jin karfi ya kusan shekara 30 ya kusan shekara 30 to wannan babban abu ne a na biyu kasar Kamaru na kasa kamar Ghana Hausawa suna ciki yan kasa ne tsantsaku da suke da su mukamai yau na kamar mu haka nan da kuma ana jicewa abin da yake zuwa za a yi da muzari da Bahaushe sabila da misali guda ɗaya zan baka a cikin Kamaru ba jihar da za ka yi ba garin da za ka yi ba ƙauye da za ka yi ba angon da za ka yi ba ka samu ɗan Bahaushe ba ka samu Bahaushe ba ba ka samu angon Hausawa ba ba ka samu cewa da fuskantin Hausawa a gare ba. Kasa ne duniya ce da ake a kasar Najeriya ya zama dukan mota zama daya Bahaushe ya riga ya nuna wannan kai Bahaushe shi in ne wannan ranar da babu wani matsayi da dokan kasa da tsara rage ce mun ba sai ke takara ba babu shi shi dai ni rabunci na rashin kwazo na ya hada ni ce mun kai yi wannan abin
nan ne sai kuma bindin gaundar alatama al'umman Benin shi muna da sakowar shugaban na sashen Hausan Allah kowa sai ya bawa yake yi suna yi masa barka da zuwa
bin da zan fada kan mun yi murna da zuwa Alhaji Mustafa don rabon shi da gaundar shekara 17 yau mu al'umman Hausa da al'umman gaundar mun yi masa maraba mun yi murna da zuwan shi jama'an gaundar duk suna jiran ku mun ji dadi mun yi America Washington ya zo gaundar
Alhaji Mustafa mutum na ne ba na yau ba a Faransa mun haru da shi ba inda ba mu zaga ba duniya na san shi da gaske zuwan sa nan kuma mun ji dadi mun yi masa maraba
barkan ku da isowa mun yi murna da zuwan ku mun zo mun tare ku Allah ya sa kun zo lafiya za ku koma lafiya Allah ya albarka mun gode assalamu alaikum
ka ya kawo ka inda ka ce so wallahi ba da ido ne mai gani kwarai ai dan da ba so amma kafa kan tira sun ya kai ta wani wuri kan kana so tafiya ne sha na gode kwarai gode kuma albarkacin ka da Najeriya wannan zai je ba na gode
muna gode subhanahu wataala da ya dauki tilfuru ma da bamu izini dan uwan mai kama na ziyara kun san ziyara abu ne mai karfi a cikin musulunci ya tako daga America ya zuwa ga wanda duba mu kuma wannan ba shi ne farkon zuwan shi ba ban manta baya tun babana na rayi ya zo nan mu an yi taro ya zo da Alhaji Abu yau kuma gaskiya Alhaji Aliyu Mustafa ba abin da zamu ce maka Allah ya saka maka da alheri Allah ya mayar da kai lafiya wannan zuntan da kake gwadawa Allah ya saka mana gidan aljanna mun gode dewa Hausawan gondar gaba daya su ne ma godiya mun ji dadi da gaske mun gode Allah ya saka da alheri
haka zalika bin cinikayyar kasar Jamhuriyar Kamaru Duwala su ma ba a basu a baya ba wajen jinjinawa Alhaji Aliyu Mustafa yanda ya zanto farkon mutum kwaya daya tilo da ya hada wani taro na musamman tsakanin kungiyoyin mata da na matasa da kuma kungiyoyin fararen hula gaba ki daya domin jin irin ba a san bakin su lamujin da suke fuskanta
a cikin wannan taro domin kamar da ake faɗa mutum ba zai ce na cika ko ta yi ko ba ne shi ne komai a duk da shi magana da sarau ya kai magana da taba ne da gaske ne wannan magana ne mai muhimmanci wanda ba muna zama mu da mu mazaje muna tattauna amma wallahi mun taba samu tunanin cewa za mu zauna da mata ba a tattauna da su a ji matsalolin su sai dai kaman kun mace dai da matsala ko magana sa yara makaranta matsaloli ne iri na rawa su kan zo su gamu amma dan mun sai ya samu waira ko wanda zamu don mu taimaka amma zauna da su gabaki da tattauna a ji matsalolin su ba ta ba ka to amma Allah sai da dai wannan taro ya zama na darasi saboda akwai wani lokaci da nake sauraron Sheikh Muhammad Awal Garba ya dauki wani mutum wanda ana yawan ta wannan ma a cikin makarantun namu da ba akwai abin da ya faru ne a lokacin mara sa muna fara mutum da ke sauraron wannan shirin da Muhammad Awal Garba ba tarwa da wasu da wasu malamai akwai yara waɗanda ake yi su fiye da wanda aka bayyana da mun da ba ma ai makaranta ba har da wannan masaka da su wannan ainihin iyaye suke tsoron bayyanawa ina magana ina kuka ne aka ba ka ta yau da hayi shekara goma sha biyu za sha biyu kana da ainihin da wata hudu
da zai yi sha biyu
da sha biyu to amma ne magana da kake yi na magana da yadda hanye masu ce ne ba wai da shi kana da ya mace kai kanka ba ni da nan ne nake da shi amma duk ayyan kowa ne kuma kowa yana so ya ga nashi a ce wannan dan bahaushe ne musulmi ne yana da tarbiyya ne yana da abin da yake amma ana lana ta mana yara anguwa wannan kan magana da za a gyara ne
saboda akwai wani lokaci da nake sauraron Sheikh Muhammad Awal Garba ya dauki wani mutum wanda ana yawan ta wannan ma a cikin makarantun na gaba akwai abin da ya faru ne a lokacin mara sa muna ba mutum da ke sauraron wannan shirin da Muhammad Awal Garba ke batarwa da wasu da wasu malamai akwai yara waɗanda ake yi su fiye da wanda aka bayyana da mutum da malamai ba ma ai makaranta ba har da wannan masaka da su ne waɗanda ainihin iyaye suke tsoron bayyanawa
a wani lokacin da ake koyi su fiye da ake wa yara ba wai cewa an koyi ne saboda wai ana kare haƙƙin wannan gidan ba koyewa ake domin matukan kariyo suka ce ga abin da aka yi ko a ce za a hukunta mutum aka ɗauke shi a sace hannu aka rufe shi sai ke ce za ki zama mu kuma.
Kuma da tsaba hakuri muna so daga yau na samu mota zan da kike mata ya sata mota ko je ina sai ba ina sai zan fashe ni ko za a ga abu gani ko fita muna da yawa ce muna da su inda ba mu ne ba ko ci ko ci ba kuma ga ce a to muna da hankali ba mu da hankali ne mu
da muka murna da zuwa muna farin ciki da wannan gobe a matsayin na duraki mai kula da shirye-shirye na wannan fada don muna muku mutane waɗanda suke gefen sarki sannan mayar ma alkalin fada wanda zai muku maraba da zuwa sunan din mai martaba a dan sun yi labu ne kamar da ukwai shina dai mun samu labarin zuwan kusan Kamaru da wurin Alhaji Muhammad Awal Garba wanda ya sanar da mu cewa kuna zuwa to mun yi farin ciki mun ji daɗi kamar da faru da ya magana ta zu sarkin bambaɗawa cewa tun suna yara suke jin muryar sa yau ga cikin ganga mu ma haka ne an taɓa ganin ka ba sai dai muna jira layin na'ura to yau kuma ga insha Allah ya kawo ka fadar to kamar da gashi na kamin dai nuna maka mutane wanda suke yin sarkin wannan fadawa hausa dai suna nan anguwan yau shekara 101
yau da babu ya ci bacin da Allah ya tsara ma fada a yau ba don wani abu saboda sanin son babu da muka yi a yau musa ba wanda kowa da kowa ya san ko da shi kullum a gida ne yau ne a wata labarai kuna a gida ne yau ne a wata labarai Amerika ke saboda haka kamar da Baro ya faɗa da cewa tun suna kanana suke shi mu da bayan muka bari mun gudu ba shi ko har Allah ya san shi saboda haka ne mun san muna maka barka da zuwa wannan babban fada ya mu da take da tsaba Allah musamman ma wannan fada ne da albarka kuma tani din gan tani wanda ka fara karanto maka kana da gaskiya ka baka saboda haka muna maka barka da zuwa yadda Allah ya sa ka shigo garin fara lafiya Allah muna maka fata Allah ya sa kuma da lafiya amin ya samu tani kuma lafiya masha Allah mun gode da ziyara Allah ba shi kuma Allah ya ban zuwa shi Allah ku saka raki ba tare ba duka shi ba a nan da sa'a
shi ma Alhaji Ali Mustafa shugaban na sashen Hausa na muryar Amurka ya nuna farin cikin sa da ziyarar da ya kawo a kasar Jamhuriyar Kamaru da kuma yanda ya ga al'umman kasar suke zamantakewa a tsakanin su
da farko Awal ina so in yi wa Allah godiya da ya bani iko zuwa wannan babbar muhimmiyar kasa ta Kamaru kuma Allah ya bani damar zagaye mayan biranen ta guda uku da suka da da yawun da da Gandare da kuma birnin na Douala inda muke wannan tari ta da kai ya kuma bani damar saduwa da ɗaruruwan mutane ba kaɗan ba da manyan su da ƙananan su matan su da mazan su ya bani damar sauraron su da jin ƙorafe-ƙorafen su da abubuwan da ke cikin su da kuma irin bukatocin su daga wajen mu alim misali mu sashen Hausa na murar Amurka da kuma murar Amurka baki daya ta kamar da ka sani tunda da kai muka yi wannan zagaye din mun je birnin Yawon da a wurin mun samu saduwa da manya-manyan Hausawan da ke zaune akan manya-manyan mukamai na gwamnatin kasar Kamaru wanda ba taɓa samun mutane da suke irin kamar wannan mukamai din ba. Sannan a birnin Gandare mun samu mun zauna da shugabannin jama'a da suka hada da shi babban mai masauki Alhaji Muhammadu Abu Usmanu da kuma samun ziyarar gidajen rediyoyi kamar yadda muka yi a birnin Yawon da kafin mu shigo ita Gandare din. Sannan kuma muka je muka ziyarci sarakunan gargajiya da ke cikin wannan birni din kuma su ma nan muka samu muka yi taro da kungiyoyin mata kamar guda 14. Bada ba haka muka dawo nan birnin Douala inda a karon farko su kansu mutanen Douala suka ce ba a taɓa samun dama ta zauna tsakanin maza da mata da matasa a tattauna harkokin da suke cikin al'ummomin Hausawan wannan babban birni ba sai a wannan karo da Allah ya kawo mu kuma Allah ya ba mu fasahar gayyata su a irin wannan taron kuma suka yi alƙawarin cewa za su yi da irin wannan taro a nan ma mun samu mun ziyarci gidajen rediyoyi da talabijin da sauransu. Wani babban muhimmin nasara da muka samu shine cewa mun samu ko bayan tashoshin da muke mu'amala da su mun samu sababbi da suka nuna sha'awa na cewa suna so su kula yarjejeniya da gidan rediyo murar Amurka musamman da sashen Hausa na murar Amurka. Na kuma kamar yadda muka yi a can baya mun ziyarci sarakunan Hausawa da manyan 'yan kasuwanni mun kuma shiga kasuwannin kansu kuma mun ga gari kwarai daga saboda haka dai baki dai zan ce wannan tafiya zuwa kasar Kamaru ta yi nasara kwarai da gaske.
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Gaba hukumar lafiya ta WHO a yankin yammacin Pacific ya faɗa a yau Juma'a cewa dole ne yankin ya shirya wa sabon nau'in coronavirus na Omicron saboda ga dukkan alamu yana yaduwa cikin sauri a faɗin duniya. Jami'an Amurka na ƙara hurawa Iran wuta akan ta yi wani abu game da farfaɗo da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar Iran ɗin. Suna mai cewa nan da 'yan kwanaki za su tantance ko da gaske Tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a Vienna ko a'a. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta fadda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba tare da san ransu ba ko don warware wani rikici ko wata takaddama.
Masu rarro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Sabu Usman Jamari, magajin Malam Jamari da Malama Maryam Muhammad Dahiru, murnar ɗaurin auren su da za a yi gobe Asabar a babban masallacin garin Bauchi da misalin ƙarfe 2 na rana. Da fatan Allah ba da zaman lafiya da kuma zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Fashion wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi da Hashim Gumel ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.